sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na Joy Africa akan mita 102.5 sai radio FM na radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar sai su daddangula voahausa.com a duk lokacin da su ga dama. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake jira daga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta kafa kwamitin wucin gadi da zai duba kame wasu alkalai da jami'an yan sandan farin kaya suka yi. Sai kuma yadda mun tattalin arzikin ƙasa ya sa wani bawan Allah da matarsa ta haifi yaya uku gaba daya ya tsire ya bar matarsa ta sa. Kana Usman Ahmed Kabar zai shigo da shirin sanar na kasa ba kasawa ba. Sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban cibiyar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Laraba cewa yankin gabashin Aleppo na Siriya ya zama wani dandalin kisan al'umma inda aka kashe mutane sama da 400 kuma kusan 2000 suka jikata a cikin wata ɗayan da ya gabata. Akasarin mutanen waɗanda hare-haren ya rutsa da su duk yara ƙanana ne, inji shugaban cibiyar bada agajin Stephen O'Brien a cikin rahotonsa na wata-wata na aikinsa na shigar da kayan agaji ga mazauna yankin wanda yake ɗaiɗaita wanda ya gabatar ga Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin. Ya sake maimaita zargi da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da babban kwamishin kare haƙƙin bil'adama suka yi a can baya, cewa gwamnatin Siriya da Rasha ne ke da alhakin kai hare-haren ruwan bama-bamai babu ƙaƙƙautawa tun farkon wannan yaƙi wanda ya ɓarke kusan shekaru 6 da suka wuce. A mako da ya gabata, Siriya da Rasha sun fara tsagaita bude wuta akan gabashin Aleppo na ɗan lokaci kaɗan don ba da daman fitar da masu fama da tsananin ciwo da kuma masu rauni da kuma ba ma'aikatar agaji daman samun shiga su raba kayan agajin, wanda rabon raba kayan agaji a wannan garin ya kai watanni 4.
Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta la'anci gwamnatin ƙasar Gambia saboda ficewar da ta yi daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC, abinda Amnesty ta kira babban ƙalubale ga miliyoyin mutanen da ake cin zarafinsu a faɗin duniya. A yanda take ba da sanarwar ficewarta daga babban kotun ta birnin Hague shekaran jiya Talata, Gambia take zargin kotun da yin watsi da dubban laifukan yaƙi da ake aikatawa a ƙasashen duniya daban-daban. Shawarar ficewar da Gambia ta ɗauka ya biyo bayan irin wannan mataki ne da Afirka ta Kudu da Burundi suka ɗauka na ficewa daga kotun ta ICC. To amma daraktan nazari da gangami na kungiyar Amnesty International a nahiyar Afirka na Senate Blay ya faɗa a jiya Laraba cewa maimakon ƙasashen Afirka su ci gaba da ficewa daga kotun, ya kamata su yi ƙoƙari su yi koyi da Botswana su yi aiki tare da kotun wajen warware batutuwan da ke damunsu. Sai dai kuma ministan yaɗa labarai na Gambia Sharif Bojam ya ce wannan kotun, duk da cewa ana kiranta da sunan na ƙasa da ƙasa, a ƙashin gaskiya kotu ce da ba abin da ta sa a gabanta illa musgunawa mutanen da ba Turawa ba, musamman 'yan ƙasashen Afirka. Masu kallon lamirin ga wannan kotun sun ce kotun ta fi mai da hankalinta akan ƙasashen Afirka, ta yi watsi da laifukan yaƙi da ke faruwa a wasu sassa na duniya daban-daban. Har aka ba da misalin cewa daga cikin shari'o'i 10 da kotun ta yi aiki a kansu zuwa yanzu, ɗaya ne tak ba wanda ya shafi Afirka ba.
Ana sauraron wa'innan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A takarar shugabancin ƙasa a nan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ninka abinda abokin karawanta na Republican Donald Trump yake kashewa na zunzurutun kuɗaɗe a gwagwarmayar da suke yi na shiga fadar White House. Amma dai Trump ya faɗa jiya Laraba cewa zai zuba ƙarin makuɗin kuɗin aljihunsa a cikin yaƙin neman zaɓen nashi a cikin makonni 2 da suka rage a yi zaɓen ranar 8 ga watan gobe ta Nuwamba. Rahotanni da 'yan takarar suka gabatar ga gwamnatin Amurka na nuna cewa Hillary Clinton, tsohon sakatariyar harkokin wajen ƙasar, wace ta himmantu ulin ganin ta kafa tarihin zama macin farko da ta dire a kan kujerar shugabancin Amurka. Ta tara makudan kudade da suka kai miliyoyi na dala 950.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yayi kallabin rahotannin namu da rahoton kafa kwamitin wucin gadi da majalisar wakilan Najeriya ta yi na gano dalilin da yasa ƴan sanda masu sanya da farin kaya suka kaiwa wasu alƙalai hari. Ga madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Farmaki da samame cikin dare da hukumar tsaro ta farin kaya ta kaiwa manyan alƙalan shari'a ko joji-joji a bisa zargin su da cin hanci da rashawa. Shi ne yasa majalisar wakilan Najeriya ta kafa kwamitin mutum 11. Honorable Garba Datti Muhammad shi ne shugaban kwamitin.
Wannan karamar kwamiti ko kwamitin wucin gadi da aka kafa a za ta binciko ne dalilin wannan shin ko ita hukumar DSS tana da hurumin da za ta yi wannan koko ba ta da shi. To duka a tsarin da muka yi za mu gayyaci kowa da kowa. Tun daga ministan shari'a watan attorney general na ƙasa zuwa director general na DSS zuwa ga su alƙalan da aka je aka yi a gidansu. Sannan za mu gayyaci wasu ƙungiyoyi kamar irin ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawan da shugaban ƙasa ya kafa, ƙungiyar National Human Rights Commission, za mu gayyaci kamar NBA watan Nigerian Bar Association ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa, za mu gayyaci hukumar NJC mai kula da hukuntar alƙalai, har da hukumar EFCC ta yaƙi da cin hanci da rasha, hukumar ICPC, hukumar Code of Conduct Bureau da sauransu, duka za mu gayyace su.
Wannan mataki da majalisa ta ɗauka ya sa wasu 'yan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa nuna goyon bayansu akan aikin da kwamitin zai yi. Barista Raf Agama lauya ne mai zaman kansa a Abuja kuma ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa.
All the actions taken by the Department of State Security Service vis-à-vis that of the NBA as it stands in their latest outburst, let me use that word, is wrong.
Raf Agama ya ce duk matakin da hukumar tsaro ta ɗauka akan manyan alƙalan ba daidai ba ne. To ko menene daidai? Raf Agama ya ƙara da cewa,
by the provision of the Constitution, NJC has the power to regulate the operation of the judiciary, the appointment, the removal, the punishment for any complaint in maybe by way of misconduct against the judicial officers. That is the function of the NJC.
Hukumar kula da ayyukan alƙalan kotuna ita ce kadai ke da hurumin ɗaukan wani mataki na horo ko akasin haka akan alƙalai a wannan ƙasa. Shi ma barista Gabriel Ashi ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa,
doka ta 19 ta 86 ta raba NSO wuri uku, da DIA da NIA da SSS. SSS abinda doka ta ce sai tsaron ƙasa, kuma shugaban ƙasa ko majalisar ƙasa tana iya ƙara musu aiki da za su yi, amma ta bangaren internal security, that is to say abinda ya shafi tsaron ƙasa.
A wani zama da majalisar wakilai ta yi ne, ɗan majalisa Kingsley Chinda ya koka akan farmakin da hukumar tsaro ta farin kaya ta kaiwa wannan manyan alƙalan cikin dare, abinda yasa aka kafa wannan kwamitin kuma aka ba shi wa'adin makonni 6 ya yi bincike akan al'amarin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu. Ya san girma ya san yabo, ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu. Kai
ya san girma ya san yabo, haka mu zo mu ga alƙali Abu.
Bai tsaya matsayarka Abubakar, a ɗauki batun mai gaskiya mai
tsaya ko da yawaye.
To daga batun kwamiti sai kuma na tsadan rayuwa, wanda ya sa wani magidanci ya bar matansa da ta haifi ƴaƴa uku ya gudu ya bar mata saboda rashin abin zaman gari. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
tuni wannan matsala ta rashin kuɗi da kuma tsadar rayuwa ta soma tilasta magidanta guduwa suna barin iyalansu a jihar Adamawa batun da yanzu make kara barazana ga rayuwar ma'aurata. Na baba nan mako shine ace wanda wani magidanci Malam Muhammad yayi biyo bayan haifa masa ɗan uku da matarsa ta yi da yanzu haka ke kwance a asibitin ƙwararru tare da jariran da ta haifa cikin wani mawuyacin hali. Malama Maryam ita ce matar da ta haifa ta ko baina min halin da suke ciki a yanzu tare da jariran uku da ta haifa.
Salloli na dai ban da shi kuma ina cikin rashin lafiya kuma yara abinda za su sha madara babu kuma bamu da karfin saya abinda ya dace in ci kuma tunda na aihun nan gaskiya ban ci ba ina son taimako don Allah taimaka min. Eh na gaya masa ce min zai dawo kwanan nan zai nemo kuɗi ba yara kan ba masala sai dai masalan guda ɗaya ne maganan abinda za su sha madara eh kuɗin da yawa bamu da karfin saya kuma nono baya isan su samsam ma baya isan su bille banda lafiyan nan nono babu.
Ga yanzu dai likitoci da kuma jami'an asibiti ne make taimakawa Maryam wajen kula da waɗannan jarirai. Mrs. Olivia Ahmad Naba na kuwa cikin jami'an da ke tallafawa.
It happens at times once or twice a year, so you can see that it is not often. It's so difficult.
Tace lalle ba kasafai muke samun irin wannan haihuwa ba. Wani lokaci sau ɗaya ko biyu a shekara, in ko ya yawa ne ma sau uku. Gaskiya ba sauki. Domin ko jariri guda ne mace ta haifa, ai akwai wuya. Balantana ma a ce jariri uku a lokaci guda. Baka ga shi yasa ma take fama da rashin kuzari ba, ga rashin isasshen abincin gina jiki, kuma gashi mijinta ba ganshi ba ya sulale. Ai ya kamata gwamnati ta taimaka wa irin waɗannan mata.
Because it is difficult to handle triplets.
To sai dai kuma ya handa Maryam ke kokawa. Ita kuwa Madam Fashion David wata yar kabilar Ibo da ita ma ta samu irin wannan karuwa na yaya uku a take a makonni biyu da suka gabata wanda ko kusan anguwa ɗaya ma suke da Maryam. Ta ce duk da halin da suke ciki tafarkalla.
Hi, it's very difficult for us.
Kai, haihuwar ƴan uku da wuya. Domin fa sai an zage dantse. A ko na sayan ƙunzugun yaro wato pampers na mana wuya. Gashi babu kuɗi. Kuma kaya ya tsada a kasuwa. Kai, abin fa ba sauki.
There is no enough money to be continue with milk every day like that.
Na dai kokarin ji ta bakin commissioner hakokin mata da kuma walwalan jama'a na jihar Adama Alhaji Aliyu Tola. To amma haka ta fa bata cimma ruwa ba har zuwa lokacin da nake cillo da wannan rahoto. To sai dai kuma tuni ma jama'a suka soma mai da martani game da abin da ke faruwa a yanzu.
Ba wanda zai haifi ƴaƴa guda uku wani irin wannan albarka ya faru da same shi a gidanshi a ce ya tsallaka ya bar su. Sai dai illa iyaka kawai matsala na tattalin arziki da yake ganin yaya zai kula da su da dai sauransu. To amma kuma a bangaren na ganin ya manta da tawakkali da ya miƙa wuya ga Allah da Allah ya mishi komai.
Da farko dai za mu ce wannan yana gaya wa duniya cewa akwai wani yanayi da ƙasar mu take ciki Najeriya wanda yana ganin wadda ya riga ya samu kafin wannan hukuma ya ƙare da su. Wannan kaɗai ya isa shugabannin mu su sani ya kamata su kawo ɗauki ma talakawan da suke ƙasar mu Najeriya don ko duk abin da ya juya duk ƙuran da ya tashi akan talaka yake sauka ko da yake Allah baya ba mutum abin da yafi ƙarfinsa.
A Najeriya da ma wasu sassa da dama na ƙasashen Afirka kuncin rayuwar jama'a ke fama da shi sakamakon matsalar tattalin arziki matsala ce da kusan ta zama tsumagiyar kan hanya fadi yaro fadi babba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murar Amurka ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 3 ne na tsakar dare da minti 13. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Malam Yahaya Usman wanda aka fi sani da Malam Yahaya Makaho wanda wannan bawan Allah fasihin mawaki ne wanda duniya ta fara sanin sa domin kuwa ya yi waƙoƙi da dan dama amma sai yanzu ya ce yake yin fice. Inda kuma yake gaya mana irin wahalhalin da ya sha musamman har zuwa kan lokacin da ya kai ga yin aure wanda kuma muka ci gaba da tambayarsa yanayin rayuwa musamman ta abota a zaman kudin na auren. Har yanzu ga dukan alamu baka ga canji ba, baka samu matsala da ita ba abokai fa abokanka da suke kusa da kai da kuma nata da suke kusa da ita akwai wani abu da suke nuna ma na hadin kai na tallafi na goyen baya da sauransu a rayuwarka
ai wato ni abokane na ma wani lokaci nakan bana kallon su a matsayin abokane na nakan kalle su a matsayin yan uwa na ne haka kuma kawayenta bana kallon su a matsayin kawaye lokuta da dama nakan kalle su a matsayin yan uwanta ne saboda lokacin da ana gogurmayan auren kawayen nata su ne suka koma suka zama kamar yan uwan da na jini a sabanin wasu yan uwan da suka bujire ba sa komai da ita ni kuma yan uwa na da ma basu ki abun ba suna so dan haka abokane na kuma sai suka zama man nima kamar yan uwa na jini duk wata gogurmayar duniya da aka yi da ita ake sannan kuma har kwanan gobe duk irin gudunmuwar da aka fahimci ina so a abokane na ba shi ma na bayyana ina so ba in dai sun gano cewar ina da bukatar za a man kaza zan ji dadi to ba shi na bayyana ba za ka ga wani daga cikin su ya zo ko na sani ko ban sani ba zai zo ya kawo man irin gudunmuwar da nake bukata wasu da dama suna dauka mallaya ya makawo yana da mota saboda da mafi akasarin abokanan shi suna da abun hawa duk inda zan je kuma na ci ga inda zan je za a dauke ni a kai duk wani abu nawa da ya tashi kafin in ci in yi amfani da kuɗi na samu abokane na da suka shiga gaba wurin yin amfani da lokacin su da kudaden su ma wasu da jinin su da motocin su abubuwan hawan su wannan dalilin yasa ba kowa ke gane mallam ya maka ba bai da mota
shin waƙoƙin ka tsaya waƙoƙin siyasa ne a waƙoƙin mutanen gari a waƙoƙin fina-finai wanne ne ka tsaya kai koko duka ne
to wato abin da ke faruwa ita harkan da ta shafi waka kamar misali ni har kullun nakan ce da Allah ya bani idan gani to ba zan yi waƙoƙin ƴan siyasa ko waƙoƙin wasu mutane ba sai dai in ma mutum waƙa saboda soyayya domin yanzu haka akwai mutanen da kauna ce kawai ta sa na musu waƙa misali Nasiru Danu Dr. Hakim Babu Ahmad suna daga cikin mutanen da nema waƙoƙi saboda soyayya saboda mutane ne da suka dauki gabarar taimako na da rana tsaka ba tare da na musu wani abu ko kuma na nuna ina so in musu ba haka kawai da kansu suka ga cewa ya kamata su taimake ni misali kakakin rundunar sojan ƙasa da kuma chief of army staff Dorotai da Kuka Sheka dukkan su wa'annan mutane ne wa'anda kauna ce ta sa na musu waka kai tsaye saboda duk abin da suke man ba suna yi saboda tunanin sun san da bane ko kuma da kansu suke cewa babu yanzu shugaban rundunar soja har internet ya shiga yake magana mallam Yahaya Makaho mutum ne da ya kamata kasan nan ma ta kalle shi gani na musamman dan yana daga cikin mutanen da in aka taimake su za a yi alfahari da su nan gaba sannan kuma taimakon su zai kara jawo hankalin wasu mutane misali ban taba haduwa da shi ba har yanzu maganar da nake maka amma ya san cewar in aka taimake ni zan zama abun misali a gurin wasu su ma su sha'awa ta ce bari su nema ma kansu wata sana'a don in gwamnati ta gani ta taimake su to kaga wannan mutane ne da duk wakan da zan musu ba zan musu saboda kuɗi ba sai dai in musu saboda soyayya saboda kauna to idan da ban da su ban da zan ce ba zan yi watsan kowa ba sai waƙoƙin da suka shafi rayuwar al'umma
farko zan sanya wanda ke mulkin duniya sarkin nan wanda yayi kansa da samaniya ban yi jumara bana ka kara mana kariya in zama mai kyamatar dabi'ar san zuciya
ba matsalar shine in ban yi wakar siyasan ko kuma wakar wasu ta kuɗi ba ni ba zan samu kuɗaɗen da zan iya gudanar da rayuwata ba domin mu nan ƙasan ba da a ce wuraren da in aka kana da ƙoƙarin wani abu ne za a taimake ka to da ƙila na samu jari ko tallafin da zan iya gudanar da harkoki na kai tsaye ba sai na saurari wani ba to tun daban da wannan ƙarfin dole sai na haɗa da waƙoƙin siyasa da waƙoƙin da suka shafi na aure ko kuma wani abu makamancin haka amma ina da ra'ayi ne na waƙoƙin da suka shafi rayuwar al'umma kawai don haka mafi yawancin waƙoƙi na da za su fita a gari za ka ji waƙoƙi ne da suka shafi rayuwar mutane
a waƙoƙin da suke harkar fina-finai kuma misali za ga a ciki za ka ji ana cewa ai mawaka a MPM a ba su da ɗabi'a a wasu su ce a suna da kirki a wa'azi suke a ba wa'azi ya kake kallon harkar fina-finai da waƙoƙi gaba ɗaya kai akan kanka
to ka san wato ni abin da nake ɗauka ita rayuwa addinin musulunci da muke har yanzu kawunan malaman mu bai hadu an fuskanci alƙibla ɗaya ba. To tunda kuwa wannan alƙur'ani ne muke karanta, mun yi da alƙur'ani ne duka ɗaya. Da dama littattafan nan abubuwa ɗaya suke magana akai, kuma duk mun yi da littattafan. Wasu abubuwa ne kalilan suka raba kawunan malaman mu, sai zama wancan malami ga abin da ya dade shi, wancan malami ga abin da ya dade shi, wannan dalilin har ya sa ma wasu sukan kafarta wasu daga cikin malaman mu. Waɗanda suke aƙida irin kaza kafare ne, masu yin iri kaza kafare ne, kuma gashi dukkan masallata ne. To tunda har malamai wasu, wani malami ya kalli wani malami ya ce mishi kafuri, to ina dan kana waka ko kana tun an kalle ka an ce abin da kake ba daidai bane ya dame ka, ai bai kamata ya dame ka ba. Ko dai abin da muka sani shine waka da kake yi harshen ka shine idan ka tsabtace shi abin da kai zai zama tsabtatacce, idan kuma kai amfani da shi wurin yin kalaman da ba shi da kyau to zaka yi abu mara kyau, kuma duk abin da ka faɗa harshen ka shine linzamin ka. Don haka ni bana kallon yancin ko kuma mawaka a matsayin mutanen da suke gurɓata tarbiya. Misali, ai yanzu misali waƙoƙi da yawa da muke yi waƙoƙi ne da suka shafi faɗakarwa. Yanzu duk waƙoƙin Allah, ko wata waƙa da zaka saurara ka ji cewar wannan waƙar tana so ta batar da mutane, babu. Akwai mawaka da yawa irin waƙoƙi da suke kenan. Waƙoƙi na misali, nayi waƙa akan naƙuda, ina bada labarin wahalhalu da mata suke sha ne kawai lokacin haihuwa, daga lokacin ciki zuwa haihuwa. Nayi waƙa akan rayuwar duniya, ina bada tarihi rayuwa ta ne. Nayi waƙa haka Allah ya so, ana tambaya na ina amsawa wannan waƙar, ina isar da wani muhimmin sako ne. Duk waƙoƙi da yawa da nayi na faɗi na maka, na faɗi ni makawo ne bana gani, na faɗi dawaini yanda ne, na faɗi kokarin da nake, na faɗi ne yanda nake kokari nake kishin kasa ta da zurzu, amma ban taɓa faɗa ma duniya dalilin da yasa na makance ba. Don haka sai ni kirkiri waƙar haka Allah ya so, zaka ga ana tambaya na ina amsawa, to a ciki ne kawai na faɗi maganan cewar ga dalilin da yasa na samu matsala.
Malam aka ce mani wai kana ta jira tun ga tazuwa, wai daga ina kake ke har kake ta tsumi tun ga tazuwa, me ke tafiya da kai a gare ni gaya mun yanzu, kuma ma'alan ya haya idan da halifa bazan ka asaba. A'a
haka Allah ya so,
ka ganne nake tafe a gare ka da ba cutarwa,
kuma
dan na ji ruwan fasahohi da kuke ta zubarwa,
kuma
ni ma da rawar da zan a ciki da bazan kasa ba, kuma
haka Allah ya so.
Kan masu da na kasa da ake yi wa kallon garwa,
kuma
da akwai hurumin mu kan hikima da ake fadakarwa,
kuma
da muna da bazarrawar da ba za mu ki mutaka ba. A'a
haka Allah ya so.
To Malam Yahaya, anan za mu dakata sai wani makon za mu karkare idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wacce ta hada mana sauti Julie Lethes Gresham, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
To yanzu mun zo ga labarin da suka dauke hankulan jaridun ga kasar Ghana.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito hurucin babban alƙaliyar ƙasa Georgina Theodora Wood, inda take tabbatarwa al'umman ƙasar cewa sashen shari'an ƙasar ta himmantu wurin ganin an ba duk ɗan ƙasa ƴancin yin zaɓe. Jaridar ta ce a cewar babban alƙaliyar, hukumarta na da masana maza da mata da za su yi wannan aikin. Jaridar Delegate ta ce tun dai wasu ƴan takara da hukumar zaɓe ta dakatar da su sun kai ƙarar hukumar zaɓen a kotu a kan lamuran da suka shafi zaɓe na 7 ga watan Disamba. Jarida ta ce a cikin jawabin babban alƙaliyar wurin bude taron shekara-shekara take yi na cikin shekaru tara, Justice Wood ta ce lalle za a iya samun rashin fahimta a cikin kowane zaɓe duk da irin ƙoƙari da hukumar zaɓen za ta yi, amma zuwa kotu ita ce mafita. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta yi kano labarai mai cewa ne Dr. Fakwasi Indum ya ki amsa a gayyatar hukumar binciken laifukan tattalin arziki ta Yoko. Jaridar ta ce matakai da wasu ‘yan takara su biyu da hukumar zaɓe ta dakatar da su, kuma hukumar binciken laifuka da suka shafi tattalin arziki ta gayyace su mata bayani akan inda suke samun kuɗaɗen da suke kamfe nasu sun saɓa wa juna. jaridar ta ce a yayin da dan takarar jam'iyyar PPP yake bayyana gaban hukumar, shi ko mai yiwa jam'iyyar APC takara Hassan Ayarga ya amsa gayyatan kuma ya bayyana a gaban hukumar ta Yoko. Jaridar Daily Graphic ta ce wannan gayyatan ya biyo bayan hurici ne da dan takarar APC Hassan Ayarga yayi, cewa ya kashe dala miliyan 6 a cikin yakin neman zaben sa, sai kuma na jam'iyyar PPP Dr. Fakosi Indum wanda shi kuma ya biya miliyan 1,700 kudin shiga takara da na masu yiwa jam'iyyar sa takara a kujerar majalisu. Wayannan su ne dalilan da yasa hukumar binciken laifukan tattalin arzikin ta neme su su musu bayani inda suke samun kudaden su. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta bugo kalaman hukumar zabe cewa akwai bukatar ƴan jarida su yi aiki da gaskiya wurin bada labaran zabe na wannan shekara don ya zama mafi inganci a tarihin siyasar kasar, kuma ya kamata ƴan jarida su guji kiran sakamakon zabe tun kafin hukumar zaben ta yi hakan. Jaridar Ghanaian Times ta ce yin haka zai iya tada babban rigima tsakanin ƴan siyasa da magoya bayan su, inji daraktan hukumar zabe a jihar Arewa maso yammacin kasar Azubusko Ayingre. Jaridar ta ce ya kara da cewa ƴan jarida manyan abokan aiki ne da suke aiki tare da hukumar zabe don tabbatar da an yi zabe cikin nasara. Jaridar Ghanaian Times ta ce a Yingre ya yi wannan kashedi ne a wurin wani taron bita na wuni daya wanda aka shirya wa ƴan jarida akan labaran zabe. Daga ƙarshe sai jaridar The Chronicle wacce ta rawaito kira da shugaban kungiyar manyan masana'antu da kasar Ghana Mr. James Asare Aje yayi ga ma'aikatan kuɗi da su rika ba kanana da matsakaitan kamfanoni rance ba tare da samun wani tsaiko ba. Shugaban ya ce ya kamata ma'aikatan kuɗi su bullo da tsare-tsare da zai ba kananan kamfanonin daman samun rance ko a ina suke a cikin fadin kasar. Jaridar The Chronicle ta ce Mr. Asare Aje ya yi wannan hurici ne a wurin wani taron reshen kungiyar ta birnin Tamale a jihar Arewa. Jaridar ta ce wannan taron da ya haɗo mambobin kungiyar a jihohi ukun arewacin ƙasar Ghana ya samar da fasaha da shawarwari da mambobin kungiyar ke bukata. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makili, sashen Hausa na muryar America.
Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Nigeria. To hakika wannan bashi da Muhammadu Buhari zai cewa Nigeria mu bu muka amfanin sa ba. Domin me ina kudaden da ainihin gwamnatin Muhammadu Buhari tace waɗanda suka jagoranci gwamnati a baya na PDP sun sata a cewa ne ya saci biliyan kaza, wani ya an karbi biliyan kaza, ina wannan kudin suke? Ba za a dauko su a yi wa mutanen Najeriya aiki da su ba sai an ce an ciyo bashi a wata kasa dala biliyan 30.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokotun Najeriya. Don Allah BOA ku isa min da sakona ga lahirin al'ummar Najeriya mu miliyan 180. Babu shakka bayanin da shugaban kasa ya fitar na ciyo bashi dala biliyan 29.9, babu shakka a dukkanmu gaba ɗaya ɗinmu maza da mata 'yan Najeriya abin murna ne da farin ciki. Domin ni kowa ya san wanga bashi tsabtatacce na saɓanin basu sukan da gwamnatin da na gabata ka cewa na a ciyo a zauna a yi asusu. To wanga bashi ne wanda za a ci wanda za a zauna a yi aikin ci gaba 100%.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
A karo da farko kinan a tarihi, Amurka ta janye jefa ƙuri'a akan ƙudirin da aka gabatar a majalisar ɗinkin duniya na cire takunkumin tattalin arziki da kasuwanci a kan da aka ɗora wa ƙasar Cuba tun shekaru 60 da suka wuce. Tun shekaru 25 da suka wuce ne kowace shekara sai fa majalisar ɗinkin duniya ta nemi ƙasashe sun jefa ƙuri'a a kan maganar kawo ƙarshen wannan takunkumi da aka ƙaƙabawa Cuba a zamanin yaƙin cacar baki tsakanin ƙasashen yammacin duniya da kuma na gabashin Turai. A wancan shekara dukkan ƙasashen duniya dai banda Amurka da Isra'ila suka jefa wato ƙuri'an amincewa da cire wannan takunkumin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu dai bata tuntubi gwamnatin Philippines akan barazana da Philippines din ta yi ba, na cewa tana neman yanke hulɗan harkokin soja da ƙasa wato dake tsakanin ƙasashen biyu.
Sanarwar ta fadar White House da ta zo ne a ranar da shugaban na Philippines Rodrigo Duterte ya sake barazanar cewa zai yanke wannan hulɗan da kasar Amurka.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makiri da tayan gabatarwa da Solomon Abu da ya bada umarni. Sai injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima da ranar da karfe 4 ku sake jin wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Sai an jima ku.